kuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu da matashi Aliyu Muhammad Bello, ɗalibi da ke gudanar da karatun shi a matakin digirin digirgir a Coventry University da ke ƙasar Burtaniya, wanda ya mana bayanai dangane da yadda karatunsa ke gudana da kuma hanyoyi da yake gani matasa za su bi don cin gajiyar rayuwarsu.
Sunana Aliyu Muhammad Bello, ni ɗan asalin garin Gusau ne, an haife ni a nan Albarkawa Gusau jihar Zamfara, sannan kuma yanzu ina karatun digirin digirgir na PhD kenan a nan jami'ar Coventry da ke nan Ingila. Na yi karatun primary gidan roba model primary school nan tsohuwar Kwata, sannan bayan na kammala sai na tafi FGC Anka, Federal Government College Anka, wadda take garin Anka ta gwamnatin tarayya ce daga shekara ta 2000 zuwa 2006. Bayan na kammala sannan kuma na wuce jami'ar Usman Dan Fode University da ke Sokoto daga shekara ta 2007 zuwa 2011, inda na yi digiri akan harkar na'ura da kwakwalwa, wato computer science kenan. A nan na kammala digiri na. Bayan na kammala a nan sai kuma Allah ya ikonsa sai na sami scholarship na zo birnin London ta jami'ar da ake cewa Greenwich University da ke nan tsakiyar birnin London. A nan ne na yi masters, wato digiri na biyu kenan. Sannan kuma bayan na kammala daga shekara ta 2013 zuwa 2014, na koma gida Nigeria na fara aiki, sannan kuma Allah ya da ikonsa na sake dawowa shekara ta 2017 na Ingila, da nake digiri na uku kenan, wato digirin digirgir shi ma a harkar na'urar kwakwalwa, wato PhD kenan.
To Mal Aliyu, ganin cewar yanzu kana wannan karatun baya ga duk irin karatu da kai a Najeriya da kuma wanda kake gudanarwa a nan yanzu ƙasar Burtaniya, ya kake ganin tsarin karatun Burtaniya yake idan aka hada shi da irin tsarin da ake da shi a gida Najeriya?
Wato magana gaskiya akwai bambanci sosai, duk da yake mun ka dubi ɗaliban Najeriya da suke zuwa a nan suna mai da hankali sosai kuma suna abin da ya kamata, amma dai tsari ya shi akan magana tsarin karatu, wato ya sha bamban sosai tun daga in ka dubi syllabus, wato tsarin abin da ke koyarwa zuwa da kayan aiki da kuma gogewar malamai masu karantarwa, akwai bambanci gaskiya. So ina ganin ila bambancin kasashe ne da Turai da Afirka, bambancin ci gaba ya bambanta nan kasashe ne da suka ci gaba, mu kuma can yanzu muke tasowa, kila shi ne ya kisa wannan bambanci, amma dai akwai bambanci sosai.
Ganin cewar kai ƙasa a gwiwa ba, bayan kammala karatunka na digirin farko ka ji ƙarfin gwiwar ka je kai karatu, ka zurfafa karatu a matakin digiri na biyu har inda kake a yanzu, matasa da dama a Najeriya yanzu zaka ga cewar ba su cika samun ƙaimi ko ƙarfin gwiwa su ainihin zurfafa karatu a irin wannan mataki ba, kana ganin menene yake kawo waɗannan matsalolin a tsakanin matasa?
Matasa dai abubuwa biyu ne zuwa uku suke sa kai ga ba su son karatun sosai. Na farko dai karatun akwai ɗan tsada, musamman in ka dubi cewa ba kowa ke samun ya je jami'a ba a Najeriya, sai wanda yake da gata ma ne za a ce yake samun ina, saboda tsare da ke akwai wani ilimin daga ma in ka dubi matakin primary da secondary har zuwa jami'a ita kanta. Na farko shi ne abu na farko da ke hana su zuwa. Na biyu, zaga mutum ya kammala digiri na farko kila bai samu aiki ba, can inda aka fito ma ya sha wahala kafin ya kammala kila digirin da ƙyar aka ƙarasa, kuma ya zo bai samu aiki ba. To lokacin ba karatu yake gabansa ba, musamman ma kila yan kano iyayensa ba su da ƙarfi sosai, so lokacin ba magara karatu yake bai samu abin da zai rike kansa ne da sauransu. To shi ne za ga matasan ba su so su zo makaranta.